Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka wannan mako ya duba takaddamar da ake yi ne a Majalisar Wakilan Amurka, inda aka gaza zaben kakakin majalisar. Duk da cewa an yi zabe har a zagaye na 11, amma abin ya citira. Lamarin da har ila yau ya sa aka dage zaben a jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. Yau mutum da za mu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kwana uku bayan da suka hallara a zuwar Majalisar Dokoki a ranar Talata, sabbin 'yan Majalisar Wakilan Amurka sun gaza zaɓar kakakin majalisarsu. Saboda cijewa da wasu 'yan Republican suka yi na kin zaɓar Kevin McCarthy a matsayin kakakin majalisar, wacce 'yan Republican suka karɓe rinjayenta daga hannun 'yan Democrat bayan zaɓar rabin wa'adi da aka yi a watan Nuwambar bara. To shin me yasa 'yan majalisar wakilan suka gaza zaɓen kakakin majalisar? Ko menene ƙorafin 'yan Republican da suka ƙi zaɓen ɗan jam'iyyarsu? Kanan kenan daga cikin abubuwan da za mu tattauna tare da mai fashin baki Dr. Nasir Danmowa, wanda ɗan Najeriya ne da ke zaune a nan Amurka. Amma da farko ya fara ne da yin tsokaci kan yadda ke kallon wannan dabarwa.
To, al'amari ne wanda yake gaskiya a shekara 100 kenan ci ba taɓa yin irin wannan. An taɓa yi shekara 100 da suka wuce wanda aka yi, ina ganin an ce zagaye ko nawa ne ma zaɓe, ko yana da yawa dai kamin a zaɓi kakakin majalisa. To, amma wannan lokaci kaga yanda a wancan lokaci gaskiya suka haɗa kansu, har da 'yan Democrat da Republican suka haɗa kansu aka zaɓi kakaki guda. Amma wannan lokaci kaga bambancin siyasa ya ƙara ƙaruwa sosai, abin nan ba haɗin kai a komai. To, kaga yana wuya. Sannan daga cikin ita wannan jam'iyya wadda ke da rinjaye a cikin majalisa ɗin, su waɗanda ke riƙe da waɗanda suka ƙi naƙi ɗin, suka hawa kujerar naƙi, suna da wani ra'ayi wanda yake an ma kasa gano shi ne a alƙiblas.
Yawwa, dama ina son tambayen ka ce, to menene dalilinsu na ƙin zaɓen ɗan uwansu ɗan Republican?
To, abin da suke so gaskiya idan ka sa ka saurari nasu bukatu. So suke maka da nan zuwa shekara biyu ba abin da za a yi in ba ta a rigingimu ba a cikin gwamnatin Amerika, irin rigingimu na siyasa. Don wannan ma na bayan da na ji abin da suke so shi ne, idan lokaci ka san sunan gwamnati, idan aka yi abin nan kasafin kuɗi, ba za a kashe fiye da abin da majalisu suka yi abin nan ba.
Amince ba.
Suka amince ba. To, idan gwamnati na son kusan ƙarshen shekara tana ji ana wannan batun rufe gwamnati, wato gwamnati shutdown ɗin.
Haka.
To, sai ka ga duk lokacin da aka yi irin wannan dai dusiya sun za su haɗu dai a dai ɗan cacar baki, sai daga babula a ɗaga saboda rashin ɗagawa ɗin. Hadarin shi yana da yawa sosai, zai yana ruguza tattalin arzikin Amerika. To, yanzu a wannan nasu na ƙarshen nan da na ji suna nema wai shi ne, idan wannan lokaci ya yi, kada a ɗaga ma gwamnati ƙafa a yi wannan ko safeguard measure, ko kuma a yi abin nan a yadda ma ɗaga ma gwamnati debt ceiling ɗin nan da tana yaranta kuɗi ta ƙara ta biya buƙatunta na gwamnati.
Dokta, wani abin mamaki shi ne wannan takaddama sai tana kunno kai a tsakanin su 'yan Republican, maimakon a ce an ga sun samu haɗin kai, amma kuma sai gashi har mutum 20 sun ware sun ce su sun hau kujerar naƙi. Wannan kamar yana nuna cewa kenan akwai babbar baraka a tsakanin jam'iyyar ta Republican da ta karɓi ragamar tafiyar da shugabancin majalisar wakilan.
To, yanzu nan ma kamin ka kira ni ɗin, ina nan ina sauraren irin masu fashe-fashen siyasa, suna haɗin cewa wannan abu ya daɗe da faruwa tun lokacin Bena, wancan shugaba na kakakin majalisa na wancan lokaci, har zuwa lokacin da Ryan ya yi, da kuma shi wannan da ya ɗauki lokacin da suka samu rashin rinjaye, Ryan ya sauka, shi wannan ya zama minority leader, shi Kevin McCarthy. To, wato abu ne wanda yake ya dade yana horo mai makon su kokari su walwala da matsalar sai aka kyale shi ta hau hayayyawa to haye kasance yanzu an samu mutum 20 irin masu irin wannan ra'ayi na wancan lokacin na su jam bena din da surayen su koraye wanda yake amma a wancan lokaci ba yawa suke da amma yanzu sun yawa da kuma su yi karfi irin su wannan gas na Florida da wasu dai abin nan dan majalisu waɗanda ke suna irin tsaron ra'ayi ana cin su right wing extreme right masu tsaron ra'ayi hannun dama na ita Republican Party din to sun yi yawa kuma sun yi kaifi to kaga kuma ya kasance kaga majority din da ita Republican Party ta samu mutum hudu ne kawai idan aka samu ko mutum hudu suka kiyarda da shi to ba zai zama speaker ba kenan
wani abu mamaki kuma har ila yau shine gashi har tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda shi madan Republican ne ya sa baki kafin aje zagaye na hudu ba kai ga gaci ba kaman wannan abu ya baka mamaki duk da cewa shi Trump din ya sa baki
to bai bani mamaki ba abu biyu ne na farko dai kage yanzu bai da karfi irin wancan lokaci gaskiya ko ra'ayin da ake sarrafa na mutane musamman su Republicans na shi karfin ya rage sosai tunda kaga ma asali abin da su ɗan jam'iyyar Republican ke cewa shi za musu wannan hasarar da suka yi a wannan zaben da aka yi na rufin zango so shine na farko abu na biyu kuma shine wasu na ganin ma shi bai da ra'ayi yana dai faɗa ne kawai amma ainihin bai da ra'ayin su abin nan wannan ya zama abin nan speaker ka san akwai wannan tunanin an taɓa wata magana cewa ka san dokar America ta ba da dama ko ba wanda aka majalisa bai zama speaker
na'am
so an taɓa wani ɗan ƙarshen tun lokacin da ya yi hasara rashin zaɓen nan aka ce a zo a yi takara idan aka yi takara sai a sashi zama speaker wai sai ya tumɓuke wannan Joe Biden
haka
sai abin irin ne a dai can baki ko bai tumɓuke shi ba ya kira wannan a zo a yi taro kamar yadda aka yi mishi aka tsige shi
na fahimta
to shi ne wasu na gani yana da wannan ra'ayi har yanzu so ba a iya dai ganewa amma dai ba abin mamaki ba ne don ya yi magana gaskiya ba su biyu ba saboda yanzu gaskiya da yadda ƙarshen a cikin jam'iyyar Republican
Dr. Nasir Damo kenan to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damowa sai Julie Leathers Gresha da ta hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya